Nakasa.
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 Ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa.
Mai sauraro assalamu alaikum, barkanku da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba, wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A wannan makon zamu tattauna ne da wani bawan Allah wanda mun taba hira da shi tun farko wannan shiri, wanda kuma yana da bukata ta musamman ta rashin gani, sannan kuma yana daya daga cikin fitattu a arewacin Najeriya da suka shahara aikin jarida musamman ta bangaren radio. Yayi digirinsa a Najeriya har ma da digiri na biyu a Ingila, to yanzu kuma gashi a nan Amurka. Zamu ji abin da ya kawo shi, sannan kuma da irin abubuwan da ya gano zuwansa nan Amurka. Assalamu alaikum Malam Salisu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
To da wa muke magana a cikin shirin?
Suna na Salisu Ibrahim.
To Salisu Ibrahim, na san ka dai a wancan lokaci, ko in ce yan shekara daya kusan biyu da muka yi tattauna da kai a cikin shirin da kasa ba kasa ba, sannan kuma masu sauraro ga wa'inda suka ji sun san ka a gidan radio na tarayya na Kaduna.
To har yanzu dai ina nan, ina aiki da radio Najeriya Kaduna, amma yanzu haka ina magana da kai da masu sauraro daga birnin Phoenix a jihar Arizona da ke kudu maso yammacin nan Amurka. Wani course na kamar shekara guda akan investigative journalism, wato abin da nake so na zo na kware ne akan aikin jarida ta bangaren bincike da shugabanci da kuma tsara manufofi da suka dace da mutane masu bukata ta musamman.
Haka, wace irin bukata ta musamman ke tattare da kai?
Eh, ni bana gani ne.
A baya dai ka dan faɗi tarihinka, amma yanzu koda take minti da zan so ka dan bamu ga wanda kila ya fara jin wane ne Salisu.
Na Salisu Ibrahim, an haife ni a birnin Kano da ke arewa maso yammacin Najeriya. Na kuma yi karatuna akan aikin jarida a kwalejin kimiyya da fasaha da ake cewa Kaduna Polytechnic, sannan na yi wa kasa hidima, wato NYSC a jihar Akwa Ibom, kafin daga bisani na dawo nan jihar Kaduna inda na karasa, sannan na samu master's degree dina akan digital communication daga jami'ar Manchester kasar Ingila, tare da wanda gidauniyar Ford wato Ford Foundation ta dauki nauyin na je nayi. Sannan ina aiki da Radio Najeriya Kaduna yanzu a matsayin Principal Translation Officer, wato babban jami'in fassarawa da kuma karanta labarai. Sannan a yanzu yadda na faɗa ta yu, ina nan birnin Phoenix a jihar Arizona a karkashin course da nazo wanda ma'aikata harkokin wajen Amurka ta dauki nauyi na shi, kuma na zo nan yadda na ce ina so na kware akan aikin jarida ta bangaren bincike da shugabanci da kuma tsara manufofi da suka shafi na kasashe.
Za ka iya dasa mana wani abu wanda kila shi ne za mu bi ka ƙarshe mu ji shi kila mako mai zuwa, ko kila har da na sama ma?
Wato, ai abubuwan nan ya wuce sati na gaba da na sama. Wato, ina jin sai dai wata na gaba da na sama.
To,
amma abin da na gani babba shi ne mutane masu bukata ta musamman ko na kasashe sarakuna ne a nan Amurka, shi ne babban abin da na fara gani na ya fara daukan
mu. Me yasa kai wannan tunanin ko ka gani?
Eh, ba tunani ne ba, abin da na gani shi ne su na kasashe mutane ko mutane masu bukata a nan ta musamman a nan kasar, wato dokoki ne da manufofi iri-iri suka zagaye su. Kuma duk abin da ka sani za a yi, to idan aka yi na wanda yake da ido da kafa da hannu, sai doka ta ce to ina na me na kasa ina na shi. To da haka abin da na fara gani ya fara burge ni shi ne irin abin nan da ake cewa lift a Najeriya, nan na ga elevators kuke ce musu.
Elevators, yeah.
To irin elevators din mai wanda za ka hau ya hau da kai sama ko ya shafu da kai. Ko hatta shi idan ka ji a ciki akwai rubutun bell. Wannan matafi ya shi.
Ya shi shafawa kwarai ko sai.
Ya shi shafa karanta zai gaya maka kowanne
ya
rubuta flow za ka danna da kanka.
Sosai.
Idan aka kai kofar shi za ka tarar da rubutu ya gaya maka cewa hawan ne.
Ko nan
za ka tabbatar cewa nan din kake. In ba nan kake ba ka sake koma ka tafi inda kake so ka je. Sannan ofisoshi na gwamnati. Kowanne office idan aka rubuta number office din number 10 ko 20. To sai ka ga a bangare guda an rubuta da brand number office.
Ya dan shafo ya ji.
Yawwa, sai ka ce kamar ni sai na shafo sai na ji sai na okay sai na gane ishe ga office din da na zo. Wato zuwa nan na ƙara fahimtar dalilin da yasa mutanen da suke gani suke daukar makaho ko wanda baya gani ba zai iya komai ba. da sai a turi line sun dogara sosai kan idan su akan ido so da aka nima da nazo nan sai naga na dogara sosai kan brain inda zan je wai abin da nake jira na duba naga ina aka rubuta ya gaya mun cewa
nan ne rubutu ya zama idan ka da kuma yanda za ka shafu
rubutu ya zama so da kafi sai na dogara sosai kuma
har ma za ka ji in kara maka za ka ji Bahaushe da wani nan gaskiya ban ga hikima ba sai ka ji an ce ai rashin ido mutuwar tsaye
eh to kaga a mutanen mu a Najeriya wanda kila nan kawai ya sani kaga Najeriya na kasar su suna shan wahala
gaskiya
to wanda Najeriya kawai ya sani
shi ne ya fada haka
sai kamar uzuri yawa sai kamar uzuri cewa bai sani ba amma yadda nake ga maka ni da nazo nan ba wai tunani nake in zan je office na fara tunanin kofa nawa zan kirga komai a'a kawai abin da nake jira shine in naje inda nake so na duba ina aka rubuta number da sunan office in nan zan je na bude na shiga in ba nan zan je ba na kara gaba ko na daga nan ba za ta ga mun gaba zan yi ko ba zan yi to da kan annan gaskiya abubuwa suna da yawa yanzu kamar makon da ya wuce na je wata cibiya wata da ake ce mata Sabi wato abin da ya burge ni a Sabi shine ita gwamnatin kasan nan kwata-kwata ta dauka cewa ita ce uwa da uban kowa da naje Sabi sai na tarar cewa services suke yi kala-kala ayyuka suke yi kala-kala na taimakawa makafi musamman amma gwamnati ce take biya to da ka kai a matsayinka na wannan baka gani idan kana bukatar ka iya computer ko kana bukatar a koya maka
amfani
da white can ko kana bukata abin da zaka yi kawai sai ka tafi kai rijista da wannan cibiyar ita kuma cibiyar sai ta gama wata ya kare sai ta je ta ga gwamnati ta ce to
mutum kaza
ga wani da wani mutum kaza
mutum kaza
services kare kaza sai gwamnati ta roki kudin su sai ta biya shi
gashi kuma ga record ta bakin Bature gashi a kididdige a rubuce ba kare rai
a to ai sunan ba ya ce kare da kuma
da an faɗa cewa an biya masalisa an wawaye sai a ce social security lamba salisa baras sai a gani sai a gama sun salisa ya karbi san gashi
sai a kware ko da karbi san da ko
eh ko computer
yawa to abun gaskiya abun sha'awa
to malam salisu za mu bi ka bashin wannan tattaunawa saboda yanzu na san kana kokarin ma shiga wani taron ne za mu hakura mako mai zuwa
muna da nake magana da kai ina shirye abin nan da ake cewa PowerPoint presentation saboda wanda mintuna kasa da 30 ma zan yi presentation
to daidai kenan saboda in muka zo hirar da kai akwai abubuwa da yawa malam Salisu ni kaina ina dauran kai ya kake karanta sakonni ya kake yi min text ya kake kai wannan abu da yawa yake ilimi ga kowa dan adam sai Allah ya kai
mu kafin ma makon gobe ban na ga ma sai rare wani baki akwai wani abu da aka kirkiro yanzu kamar gilashi ne tubarau wannan shi kuma yanzu shi yake so ya zama ido da marasa gani
yawa malam Salisu
yawa ariya to kila
ariya to ai baka sani ba baka sani ba wancan makon biyu da ya wuce nake ga yawa Ibrahim Jirma yake cewa to kai fa malam marasa gani sun kusa fara gani tas sai yake cewa a haba dai kanshi ya daure to kaga sai in ji waka a bakin me ita Allah kai mu mako me zo
to Allah kai mu lafiya
nagode Salisu Allah kuma ya taimaka to duka nan shirin ya kammala na yau sai kuma wani makon in Allah ya kai mu zamu dasa daga inda muka tsaya a tattauna wannan da muka faro da Salisu Ibrahim mai bukata ta musamman ta rashin gani sannan dan jarida kwararre daga arewacin Najeriya wanda yanzu haka yake nan Amurka yake neman kwarewar aiki ta fannin aikin dai na jarida musamman bangaren bincike da bukatu na musamman ga masu bukata ta musamman a madadin duk wayanda suka taimaka wannan shiri ya kammala musamman Julie Lazarus Gresham wacce ta hada mana sauti Usman Ahmad a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya.
Na kasa ba za ta zama kasawa.